نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مماتا أولا مسلاتينا جمعة أولا قسامي البركة تتوغو لومي مسلاتين أفلاوكو باكين بودا ina farin cikin kasancewar mu tare a wannan lokaci a wannan safiya mai tarin albarka. Fata na Allah ya bamu dacewa ya bamu nasara akan duk abin da zamu tattauna. Nasihar mu a wannan lokaci a yau kamar kullun kamar yanda aka saba ga iyayen mu mata a matsayinku na jagorori kuma al'umma wanda tarbiyya take hannunku, akwai buƙatar a tunatar da ku Allah a nuna muku abin da ya kamata ku dora a kai na kulawa da kanku, kulawa da addininku, kulawa da tarbiyyar 'ya'yanku, sannan uwa uba da irin yadda musulunci ya baku kulawa ta musamman. Idan zan koma tarihi a baya, babu wani addini da ya kula da 'ya mace ya taimake ta ya kawo ta cikin layi da za a yi tafiya da ita ya san darajarta kuma ya yi bayani darajarta ga al'umma irin addinin musulunci. Don haka yana da kyau iyaye da mata san da wannan kata da Allah ta'ala ya muku da kuma wannan kulawa da shari'ar musulunci ta baku ta musamman, ba dan komai ba, saboda an ce yawa duk wanda yake mai karamci, mai kamala, mai mutunci, to yana duba mai Allah ya masa, sai shi ma ya tsaya ya yi wa Allah daidai gwargwado. Na'am, alhamdulillah. An yi rayuwar da al'ummomin da suka gabata ba su kimanta mace, ba sa daraja ta, kamar yadda kullum malamai suke yin bayani, mace ba wata ababa ce ba, ba wata halitta ce mai kima ko mai matsayi a wajensu ba. Amma addinin musulunci ya ainihin wato tsamo mace daga rayuwar da take na zalunci da ake zaluntar ta, ake zubar mata da kimanta, ake ainihin wato tozarta ta. Akwai masu kashe mace idan sun haife ta, akwai masu binne mace a rami idan sun haife ta. Allah ya bada labari akwai waɗanda suna baƙin cikin su haifi 'ya mace, laifinta kawai ita mace ce. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ذكر أن آية بيان سيء كان إرين ينا عندما تتبع شقاء أداء هو هيفت أكي متين أبقين شكي جاهي فاما سيامتي أنا نكي سنة أمباني لأن الدامة in ji hankalin mutane waɗanda a wannan zamani a yau suke kyama kuma suke fada da yamaci, ko kuma mutum yake kin matarsa ba dan wani abu ba saboda kawai tana haifa masa ko ta haifa masa yamaci. A ce namiji a gida yana da matarsa, amma idan kin haifi yamaci baya ganin ki da kima saboda yaya mata ki haifa. Wai har yau a gidajen mu ana cewa ai wance ita ce gida saboda ƴaƴanta duk maza ne, ƴaƴanta duk maza ne, amma wacce suke tara ƴaƴa mata ba ta da kima, ba ta da matsayi, ba ta da daraja idan mijinta. Wannan jahiliya ne, wannan rashin kyautawa ne. Wai har cewa ake yi idan mutum an masa haifuwa sai a ce wai dan kwali ne ko kuma hula. Idan dan kwali ne mace kenan, in hula ne namiji, ko a ce wando ne ko zani, irin waɗannan kalmomi na wulaƙanci. Wai idan zani ne sai a ce ta lalle ka gamu da aiki, nauyi ya hau kanka. Kawai yanzu gani mutum yake yi idan ya haifi ƴa mace, kawai liability ne, nauyi ne, wahala ne kawai. To wannan tunani ne mara kyau, abu ne da bai kamata ba, abu ne da bai dace ba. Wallahi ta kai ga wasu mazajen wato daidai da kulawa ta aure ba sa bawa macen da take tana haifin tana haifan ƴaƴa mata a gidansu. In dai mace ƴaƴa mata suke haifa, to sai ku gabata da wani kima, balle daraja da za a kimanta ta, ko ainihin wato tsare mata mutuncinta. Iyaye maza, don Allah ku ji tsoron Allah, ku sani cewa duk abinda mace ta samu fa Allah ne ya bata, kuma ta dalilinka ne, don ba yanda za a yi mace ta haihu ba tare da ta haɗu da namiji ba. Wani mutum mai suna Abu Jandal, wata mata tana ba da labari, ko Abu Hamza, idan ya zo ɗakinta, mijinta ne, ranar girkinta sai ya ƙi zuwa, ba zai zo ya kwana a ɗakinta ba, wai saboda tana haifan ƴaƴa mata, sai ya je gidan maƙota sai ya kwana. Shine suke cewa mali abi jandalin ko mali abi hamzata la yatina ya zallu fil baiti alladhi yalina ghadbana alla nalida albanina. Har zuwa inda ta ce wa innama nu'ti alladhi u'tina. Me ya samu Abu Jandal baya zuwa gidan mu ya kwana, bai zo ya kwana a ɗakin mu ba, sai ya je gidan maƙota ya zallu fil baiti alladhi yalina, gidan maƙota da yake kusa da mu, sai ya je zauna a can. Ghadbana alla nalida albanina, yana fushi, yana baƙin ciki kar ya zo wajen mu samu juna biyu don kada mu haifa masa ƴaƴa mata. Sai ta ce ai mu mata wa innama nu'ti alladhi u'tina, ai abinda aka bamu ashe muke bayarwa. Da in kin ga mace ta haifi ƴa mace, to ai dole ta dalilin mijin ne aka haifi ƴa mace, ba wai a jikinta macen take yankanta take fitar da ita ba. Saboda haka jahilci ne, rashin sanin addini ne, rashin sani ya kamata ne ga maza da suke gaba da ƴaƴansu da matansu, wai dan suna haifa musu ƴaƴa mata. To ba ma wannan kadai ba, kulawan ma da ake ba wa ƴaƴa maza kusan yafi a wasu wuraren sama da kulawan da ake ba wa ƴaƴa mata. Idan ya tafi kasuwa zai siyo kayan sawa, sai ki ga ƴaƴansa maza zai siyowa. Duk inda ya ga ana sayar da takalmi ya sha'awa, sai ki ga ɗansa namiji zai siyowa. Idan zai siyo alawa da minti da wani abu, ɗansa namiji zai kawo. Idan zai je anguwa, da ɗansa namiji zai ɗauka su tafi a mota. Idan zai je wani wuri na mutunci, da ɗansa namiji zai tafi. Ita mace fa an bar ta da uwarta, ba a kulawa da ita. Duka wannan wasu ɗabi'u ne da muke yi wanda ba daidai ba ne, kuskure ne. Kuma iyaye mata ya kamata ku yi ƙoƙari ku inganta gidajenku, ƴaƴanku mata su ma ku ba su daraja kamar yadda kuke ba wa ƴaƴanku mata. Maza masu aure, ku ji tsoron Allah, duk mutumin da bai yi adalci ba tsakanin ƴaƴansa sai Allah ya kama shi, sai Allah ya masa ukuba, sai Allah ya masa azaba. Ba inda aka ce ka wulakanta ƴar kamace, ko ka ki kulawa da ƴar kamace, ko ka ki taimakon ƴar kamace ka taimaka wa ɗanka namiji. Yanzu idan an zo za a sayi mota ne wa yaro a gida, sai ga ɗan namiji za a sayawa. Idan ya zo kyautan gida, sai ya bi ƴaƴansa maza duk sai ya raba musu. To ƴaƴansa mata fa duk sai aure. Wa ya gaya maka dan ƴarka tana auren wani ba ta da haƙƙi a kanka ka bata dukiyar da kake raba ƴaƴanka? Wallahi duk wanda ya ɗauki wani abu ya ba wa ƴaƴansa maza, bai ba wa ƴaƴansa mata ba, ya sani cewa sai Allah ya tsaye da shi ya tambaye shi. Annabi ya ce ittaqullah, ku ji tsoron Allah, wa'adilu baina auladikum, ku yi adalci a tsakanin ƴaƴanku. Ya mace ya ce ɗa namiji ma shi ma ɗa ne, da haka bai halatta ba a ɗauki gidaje ana ba wa ƴaƴa maza, ƴaƴa mata a ƙi ba su don su suna yin aure a wani gida. Ko kiga wani ya zo ya yi kyautan 500,000 wa ainihin wato ƴaƴansa maza, amma ƴaƴan mata kwata-kwata baya ba su, wannan ba daidai ba ne kuma zalunci ne. Muna fatan iyaye za su kula irin wannan ɗabi'a ta jahiliya da ake yi a da. To ya kamata, bai kamata a ce mu muna yi ba. Imam al-Baghawi ya ba mu labari irin yadda wato a mutanen da ɗin a jahiliya suke kashe ƴaƴa mata, sai mutum ya ɗauki ƴarsa mace sai ya tona rami sai ya binne ta, tana da rai tana kuka, wallahi zai tura mata ƙasa ya kan ya ainihin wato kashe ta. Shine wa'adul banati ɗin, Allah kiyaye. Abu na biyu, a iyayena mata ina so ku sani cewa Allah ya ba ku kariya, ya tsare muku mutuncin. Addinin musulunci ya kimanta ku, ya darashta ku, ya hana masu cin mutunci su mutuncin ku, masu ɓatanci su ɓata ku. Don haka ne ma don kare mutuncin ƴa mace, Allah ya farlanta mata saka hijabi, kada wani ajnabi ya ganta, ya kalli jikinta, ya kalli tsiraicinta ba tare da ya ba da sadaki ba. Shari'ar musulunci ta toshe dukkan wata kafa da ka iya jalbul mafasid, jawo mafsada da barna a cikin al'umma. Bayyana tsiraicin mace mafsada ne, barna ne. Yawo babu hijabi, bayyana jiki babu rigar kirki, babu wandon kirki ko zanin kirki. Mace ta wayi gari tana musulma tana yawo da tsiraici, wannan mafsada ne. Da haka Allah ya kafa doka tun daga kan matan annabi har zuwa matan muminai, su rinka saka hijabi tun daga kansu har ƙasa, suna rufe jikinsu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafuran rahima. Cikin suratul ahzab. Kun ga iyayena mata, da Allah ya zo maganan hijabi, sai da ya fara gaya wa annabi, ya gaya wa matansa su kai hijabi. Hijabi daraja ne, hijabi kima ne, hijabi matsayi ne, hijabi mutunci ne ga ƴa mace. Ya ce wa nisa'il mu'minina, da matan mu'minai gaba ɗaya. Ba wai kawai matan annabi ba, a'a hatta matan mu'minai duka Allah ya wajabta musu su rufe jikinsu. Wannan doka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala. Shari'a ta yi bayanin irin hijabin da ake so a sa. Na farko, ya zama mai tsawo, ya zama mai duhu. In na ce mai duhu, ba irin transparent hijab ba, ba hijabin da in aka saka shi ana hango wuyanki ko kirjinki ba. Duk zani, duk kyalle, duk yadi, in kin daga shi haka kika sa hannunki ta baya kina hango hannunki, to wannan bai zama hijabi ba. Dole ya zama kasif, ya zama mai duhu, sannan ya zama ghalib, mai dan kauri, ba mai bin jiki ba. Hijabin da mata suke sutrawa mai bin jiki yana mannewa a fata, yana bayyana tsiraici, yana bayyana adam mace wannan bai hijabi ba ne, bai halatta a sa shi ba. Kuma kar a sa masa turare, annabi ya hana fesa turare na maza, turare mai kanshi sosai in za a fita musamman mata. Ya ce ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya. Duk matar da ta fita daga gidan mijinta ta saka turare, ko ta fita daga gidansu tana budurwa ta saka turare dan a ji kanshinta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazinaciya ce. Da haka ya kamata ki ji tsoron Allah in za ki fita, ki rinka sa turare irin na mata. Turaren mata shi ne in kin sa shi na kusa da ke ba zai jiyo kanshin ba, amma ke za ki ji kanshin. Sai dai wanda ya so ya sa jikinsa a jikinki shi ne zai ji kanshi. Wannan in za a fita to shi ne turaren da ya halatta mace ta saka. Amma idan tana gidan mijinta, tana gaban mijinta, ba laifi in ta sa mai kanshi da zai rinka jiyo kanshinta. Daga kitchen dinta kanshinta yana buge shi, wannan ba laifi. Daga toilet dinta kanshinta yana buge shi, wannan ba laifi. To kada a zo a saka hijabi kuma ana sa turare, ta gama ci ta sa kaya, ta zo ta wuce, inda ta wuce din nan ana jiyo kanshinta, haram ne wannan, ba suturar mata musulmi ba ne. Kuma wa Allah ya kuna zinatan fi nafsihi, sharaɗinsa dole kada ya zama shi da kansa ado ne. Duk kayan da yake ado ake yi da shi, kwalliya, to kada mace ta sa shi a matsayin hijabi. Sai dai ta yi kwalliyar, amma ta ɗauko wani yadi ta lullube. Idan ta je cikin ‘yan uwanta mata ko gaban iyayenta, to ba laifi ta iya saka wannan kaya ta bayyana wannan ado. Amma mace ta caɓa kwalliya, ta caɓa ado, kuma ta ce ta saka hijabi, wannan ba daidai ba ne. Wannan su ne kaɗan daga cikin sharuɗa da hijabi ya kamata ya zama, kuma kai ya kama da kayan maza. Ba a son mace ta rinƙa yin kamanceceniya da ɗa namiji. Wanda Allah ya faɗa a cikin hadisi, la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wa la'anallahu almutashabbihati min an-nisa'i bin rijal. Almutashabbihina min ar-rijali bin nisa' wal mutashabbihati min an-nisa'i bin rijal. Duka waɗannan Allah ya la'ince su. Duk macen da take kokarin ta mai da kanta kamar namiji, Allah ya tsine mata albarka. Daka saka kayan maza haramun ne. Kamar yanzu wata mace ta je ta ɗauko wandon mijinta, jeans ɗin mijinta ta ɗauka tana sawa, bai halatta ba. Da wanda take ɗaukan babban riga ta mijinta, akwai wanda na gani wata rana, wai saboda soyayya, wannan babban rigar ta mai gidanta ita ta saka, ta ɗau hoto. Akwai wanda ta sa zannabukar na ainihin wato mai gidanta ta saka, haramun ne. Ko facing cap na mai gida, haramun ne. Wandon maza su saka, wandon mata su saka, shirt ɗin maza su saka, shirt ɗin mata su saka. Amma kada wata mace da ta ɗauko kayan maza tana sawa, don wannan tsinuwa ce. Annabi ya faɗa in an ce tsinuwa, al-tardu wal-ibadu ar-rahmatillah, an kori mutum, an nisantar da shi daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala. Shiga na maza ba daidai ba ne. Hatta makarantu da ake kai 'ya'ya ake sa su suna aske irin na maza, mu dai a addininmu na musulunci haram ne. Kaga ɗaya mace budurwa wai ta shiga makaranta an mata aski kanta, in ka ganta a ne sai ka ce namiji ne, haram, saboda at-tashabbuh ne birrijal, kama ne da maza, wannan la yajuz. Ko kuma namiji ya zo ya kitso irin na mata, ya ɗaura gashi irin na mata har gadon bayansa, wannan haramun ne. Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kenan. Da haka waɗannan abubuwan duka kula da su, kuma Allah ya muku wannan ne don ya kare muku darajarku, ya kare muku mutuncinku, kada masu wasa su yi wasa da ku. Da haka daga yau iyayena mata ku sani, lullube jikinku, saka hijabi, saka niqabi, wallahi shi ne mutuncinku, shi ne kima. Ana ba mu labari matan sahabbai da matan annabi kullun da niqabin suke, aka ce su takunkumi ma suke sawa, zani ne suke rufowa gaba daya, ba kofar idan ma, sai dai su rinka leƙuwa haka. Suka ce in maza suka kauce sai mu dauke, idan maza suka dawo sai mu maida. Amma yau ana zagin mace dan tana sa hijabi, musamman irin waɗannan ƙasashe na Faransa, kamar ƙasashe ne waɗanda ana da matsaloli na hijabi. So matan musulmi ya kamata ku kwato ƴan uwanku mata daga wannan rauni, ku saka hijabi, ku rufe jikinku, ku saka kaya burin-burin, manyan kaya ake so mace ta sa, burin-burin, wanda ba za a yi zai nuna ainihin jikinta ba. Kuma hijabi ba sai lallai ya zama ɗinkakke irin wannan ba, ko da mayafi ne inda ya lullube jiki, ko irin lafaya ɗin nan na mata da suke sawa, inda ya rufe jiki bai bayyana alama ba, to shi ma wannan sunansa hijabi za a iya amfani da shi. Allah shi ganar da mu. Abu na uku, iyayena mata, Allah ya halatta wa namiji ya yi ta'addudi zaujat li halli mushkilati ziyadati adadin nisa'i ko adadin nisa'i ala rijal. Akwai matsalar da ake ta bugawa da ku har yanzu ba ku gama gamsuwa ba, shine matsalar namiji ya ƙara aure. To ita shi ƙara aure ma mutunta mace ne, shine bayanin da nake so ne muku kenan. Ƙara aure, shari'a ta ce a ƙara aure ne don a mutunta jinsin mace. Manzo Allah ya gaya mana hadisi, idan kiyama ta tashi mutum ɗaya, in kiyama ta kusa tashi, wallahi mutum ɗaya zai wayi gari yana da mata sama da guda 50 a ƙarƙashin hannunsa, ko guda 50 a hannunsa, tsakanin matansa da ainihin ‘ya’yansa mata, da ‘ya’yan ƙanwarsa mata, da ‘ya’yan yassa, da ‘ya’yan ‘yan uwa, da marayu da zai riƙe. Wallahi namiji ɗaya a gidansa shi shi kare, in kiyama ta kusa tashi, to za ki ga yana da mace a ƙarƙashinsa ta fi 50. To saboda shari'a ta tabbatar cewa a cikin alamar kiyama ta zo ƙarshe za ka ga mata ne suka fi yawa, saboda dalilai da dama maza sun fi mutuwa da wuri. Ki lura, kafin a ce miki wance uwar gida wance ta faɗi ta mutu, sai kin ji an ce wance mijinta ya mutu, ko ba haka bane? Ai kun fi bada, an fi bada labarin mazajen ku sun mutu. Yanzu a nan gurin inda kuke zaune za a ce wance mijinta ya mutu, wance mijinta ya mutu, wance mijinta ya mutu, wance mijinta ya mutu. Amma mu nan da muke zaune, da ƙyar a samu a ce wane matarsa ta mutu, ba su da yawa. Ba za ka ga mutane maza da yawa a ce wane matarsa ta mutu, wane matarsa ta mutu, wane matarsa ta mutu, ba a fiye samu ba. Wannan yake nuna cewa mazan sun fi mutuwa a su bar mata. Wallahi alam ba mu sani ba ko tsabar wahalar cefane ne yake kashe su, da tsabar ɗaukar nauyin gida, da wahalhalunku, da zafin kishinku yake kashe mazajenku wataƙila. Ko kuma haka dai Allah ya riga ya ƙaddaro, to idan matan nan suka yi yawa in namiji bai je ƙara aure ba to ya za a yi da su a rami za a sa su abin ne su kamar yadda yan jahiliya suke musu ina da mata ƴaƴa mata kaza malam yana da ƴaƴa mata kaza wani yana da ƴaƴa mata kaza ke ma kina da ƴaƴa mata kaza to wai idan ba a ita aurensu ana aurensu ana aurensu ba ya za mu yi mu rage yawansu a titi ya za mu yi mu rage yawansu a gari haka iyayena mata ku daina faɗa da shari'a ku daina faɗa da musulunci dan an ce namiji ya ƙara mace ba ya ƙara ba ne dan ya wulaƙanta ki wato kawai tozarta ki a'a an yi ne dan a rage adadin mata da suke yawo a waje na ɗaya kenan kuma dan a kula da maslahar yara duk inda kika yara ƙanana to suna buƙatar mata su yi tarbiyyarsu yanzu wani za ki ga a gidansa yana da mata ɗaya da yara yara sun fi wajen guda bakwai ko takwas ko goma sha amma mata ɗayan nan ba lallai ta iya kula da su ba in ya auri wata matar to za ta rage wa waccan matan wahalan aiki duk da cewa ko ba ku fiye son wannan lissafin da misalin ba sannan wannan shi ne zai taimaka mace uwar gida ta samu daman kulawa da tarbiyyar ƴaƴanta tunda ba kullum take yin girki ba idan ya auro wata wato wata ran za ki huta kwana biyu ki kula da tarbiyyar ƴaƴanki ki ainihin wato kula da mai gidanki ki gyara jikinki wata mata take cewa wallahi alhamdulillah tunda mijina ya ƙara aure na ɗan samu sukuni idan ya kwana biyun nan bana nan baya nan to sai na samu na yi bacci na huta na yi wa ƴaƴana tarbiyya sannan kuma na gyara jikina kafin na dawo kafin ya dawo na shirya na kimtsa sai ya dawo ya tarar da ni a kimtse a gyare wannan ya mun tasiri ƙwarai kin ga ashe mijinki ya ƙara aure matuƙar ba zalunta ki zai yi ba to ki bar shi ya ƙara auren alheri ne wato a gare shi da ke sannan an ba da wannan dama ne tafadiyan liwuqu'il alaqati almuharrama bainar rijal wan nisa dan ayi kokarin a kiyaye yawan samun alaka ta haram tsakanin maza da mata shine zina idan namiji an ce yayi aure yayi aure yayi aure a to an rage yawan faruwar zina amma mace tazo tana kishi tana bakin cikin mai gidanta ya ƙara aure amma bata bakin cikin ya zina wani mata ɗaya ba za ta ishe shi ba haka ɗabi'ar sa take wani ma keke da ke shi ne zaki ga ya ishe ki wallahi wata da kanta fa in wahala ta yi wahala take ce wa mijin don Allah ka ƙara aure haka take gaya mijin don Allah ka ƙara aure na ɗan samu sauƙi ni ma amma kishinku ya yi yawa ta yanda kuna yaƙar mazajenku ku yi ta faɗa da su ba kwa so su ƙara aure yanzu wata mata an bugo min waya ta bugo min waya ta tafi ƙasar Saudiya tana zaune mijinta fa ita kadai a wajensa ta tafi Saudiya neman kuɗi yayi ta dawo ta ƙi ta koma kuma wai zai ƙara aure ya ce to shi fa zai ƙara aure kuma wai sai ta ce wai ita wai bata yadda ba Allah ku ji rashin mutunci fa wai ita bata yadda ba ita fa bata tare da shi kuma ta ƙi ta bari ya ƙara aure wannan mijin shi ma kansa ya zama lusuri ai ba sai ka shawara da ita ba ai gaya mata za ka yi kawai ka ce to na miki ƙanwa kawai ko ki dawo ko ba ki dawo ba za ki tarar da ƙanwanki a gidan nan to wannan ba daidai ba ne wata kuma za ki ga ita kaɗai ce a gidan kullum azaba take mai gidan nan babu abinci mai kyau babu sakin fuska mai kyau babu farantawa babu jin ƙai ga yara babu tsafta babu kulawa babu kaza kuma ta riƙe wuta ta ce ita dai in dai akan ai mata kishiya ne to gwanda ta bar gidan wani ya ce dan Allah ya taimaka mai da addu'a matarsa ta ce masa wallahi idan ya kara mata aure wallahi sai ta bar gidan nan. Yana kara aure za ta fita, ya ce wai a bashi addu'a. Na ce ba wata addu'a illa ka je ka kara auren kawai, shi ne maganinta. Ta fita din da kanta sai ta yi maka waya za ta dawo. Gidan iyayen ai ba wani abu ne koye ba, sananne ne. Ta je za ta fama da kannanta ma sun ishe ta bala'i, neman abun karyawa ma da safiya ishe ta tashi hankali. Ta kashe auren ta koma gidansu. Yan mata ma yau, yan mata kanana yaushe suka samu dama suka yi aure akan lokaci ballantana wata bazawara da zaki kashe aurenki wai saboda mai gidanki wai ya ce zai je kara aure. Wata ta ce wallahi idan ka kara aure wallahi sai na sha kananzir. Hajiya ki yi hakuri kar ki sha kananzir, in ko kin dage sai kin sha, to ki je ki sha fiya fiya ma ba kananzir ba, tunda zaki hana abinda Allah ya halatta. Wata rike ta ake wai rijiya wai za ta fada, wai mai gidanta ya ce zai kara aure, ita gwanda ta fada rijiya ta mutu. Rijiyar ai ba bakuwarki bane, ki dan shiga ki kai ziyara ki gani, ki ji yadda ake ji a rijiya. Irin wannan rashin hankali da irin wannan shirbici da irin wannan gajeren tunani, wallahi ya kamata mata ku ji tsoron Allah. Kuma duk wacce za ta cice za ta yaƙi mijinta saboda ya ce zai yi mata kishiya, to ta sani za ta yaƙi Allah ne, ta sani za ta yaƙi shari'a ne, ta sani za ta faɗa da abin da Allah ya halatta ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ne don ya hana maza su je su yi zina. Yanzu wani in bai ƙara auren ba wallahi zai je zina. Amma ba mamaki malam, akwai matar da ta ce wa mijinta, ya ce mata hajiya ki banni fa na je na ƙara auren nan, in ba haka ba to zai iya yiwuwa ne zina. Ta ce wallahi ka je ka yi zina shi ya fi mun alheri akan ka ƙara aure. Wannan wani irin tunani ne ya ku iyayena mata? Ta ce wallahi gwanda ya zama yana zina akan a ce kawo mata kishi abokin zama. To wannan kuma addini ne, wannan kuma tunani ne na ƙwarai, ba daidai ba ne. Da haka muna muku faɗa, muna kuma ja muku kunne, wannan rashin hankali da gajeren tunani da wasu daga cikin mata suke yi akan kar a musu kishiya ba daidai ba ne. Da waɗanda suke bin bokaye matsafa su je su yi ta tsafi. Wata mata ta sai da duk kayan ɗakinta tana kai wa boka wai don kada a bari mijinta ya mata kishiya. Ta sai da kwanuka tun tana saukewa yana jere har ya zama cikin kabet kawai. Kabet ɗin ma wata rana aka sai da tangaran ɗin da ke cikinsa. Har yanzu dai boka bai iya ba da magani ba, mai gida fa ce ake hajiya ni fa zan ƙara. Sai da ta zo katakon kabet ɗin wallahi sai da ta ce fanar da shi ta kai shi kasuwa, wannan boka nata yana cin arziki a hannunta. Da ƙarshe ta gama sai da komai, hatta kujeranta na zama a falo sai da ta sai da su, ba ta da komai, ta kai wa bokaye, ta kai wa matsafa, ta kai wa bokaye, ta kai wa matsafa. Kuma bokan bai biya mata bukata ba, shi matsafin bai biya mata bukata ba. Duk matar da take da alaka da bokaye ko take da alaka da matsafa, wai dan ta sai mijinta ko ta mallake mijinta ko aje a mata wani bunne-bunne, wallahi ki sani cewa ba za ki kai labari ba. Kuma namijin wannan zamani ya fi ƙarfinki. Akwai wanda fa wallahi boka bai sai mai komai ba, in juninki bin boka ne to wallahi shi yana da tsarin da ya fi ƙarfin bokan. Duka waɗannan ɗabi'u ne wanda ba su da kyau. Wata ma maganin fiya-fiya ta sha aka kai ta asibiti za ta mutu. Me ya faru? Wai ai mijinta ne wai ya yi ƙarin aure. Daga kawai an ƙara mata aure shikenan ta je ta sha maganin ɓera ko ta sha fiya-fiya za ta mutu. Saboda kina rayuwa a cikin jahiliya, kina rayuwa a cikin rashin addini. Don haka daga cikin dalilai da ya sa ɗan adam namiji yana da ƴanci, Allah ce in khiftum alla ta'dilu alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Allah ya ce kun sani cewa ba za ku yi adalci ba, to shikenan ku haƙura a dangane da bayi, ku aure abinda Allah ya muku kuka samu na mata guda biyu ko uku ko biyar ai ko hudu. Wa in khiftum alla ta'dilu, kun ba za ku yi adalci ba, to ku wadata da mace guda ɗaya. Shari'a ta ce wanda bai zai yi adalci ba ya riƙe mata ƙwaya ɗaya, ba cewa ne duk mai mata ɗaya ba adali ba ne ba, ya dai kusa ya zama ba adali ba. Amma wanda ya san cewa zai iya adalci ya aura. To abu na huɗu cikin abin da shari'a ta yi muku mai kyau, hatta magana da mace za ta yi da wani namiji, shari'a ta yi bayani yaya za ki magana da namiji don ki kare mutuncin kanki. Wannan ma dai yana cikin hijabi. Akwai matan da suna magana da maza maganganu na fitina, akwai masu ɗaukan wayan mai gidansu in an bugo su ɗauka suna maganganu na karya murya wa abokin miji, haramun alaiki. Akwai wacce take rikodin murya saboda fitina ta tura wa wani mai nemanta ko wani wanda take so ya aure ta. Kun iya gwalan wasu, kun iya karya murya, kun iya lutsiya da kuke yi don ku tada sha'awar maza ku je ba cikin fitina. Wannan duk haramun ne. Hatta dariqatul muhadasa, hanya ta zance bainan nisa'i wal rijal, tsakanin maza da mata an iyakance mana, ya kamata mata su kokarin kiyayewa. Ya nisa annabi Allah ya ce lastunaka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله تبارك وتعالى يتشي دنغني دا ماتا يا كوماتا النبي كساني شوا بادي دي كوكي لسورا ماتا با لستنك أحد من النساء إذن هار كنجد وران الله ما لما يسكت شعبين دي بما تماتا النبي لسورا ماتا بايان كسان شوا سماتا النبي to kuma akwai tsoron Allah su na daban ne. Tsoron Allah su yafi na kowa. Ba za a kwatanta matar annabi da ainihin wato sauran mata ba, ko ɗaya ba za a taɓa kwatanta su ba. In ittaqaytunna, to sai Allah ya ba su ka'ida. Yanzu ki duba wannan matan manzon Allah ne, amma Allah ya ba ta ka'ida idan za ta yi magana. Fala takhda'na bil qawli, ku daina kuna gwalangwasan zance. Mace za ta yi magana tana karya murya, tana maganar mata, magana ta tada fitina, magana ta yanga. Al-khudu'u bil qawl haram, wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya, sai rashin lafiya na sako sai ya zo ya yi sha'awa. Allah ya ce za ku faɗi magana, ku faɗi magana wanda yake sananne a shari'a. Muryar mace ba al'aura ba ne, amma in ta karya muryar ta mai da ita don a sha'awarta, to ta zama al'aura kuma ta aikata abin da yake haramun ne. Ina matan da suke da ɗabi'ar in miji an bugo wa mijinsu waya sai sun ɗauka? Waye kai ki, me ya sa ki? Me ya alaƙar ki da wayar mai gidanki ta yadda abokanansu za su kira shi sai ki rinƙa ɗauka? Ba daidai ba ne. Akwai wanda suna da ɗan ƙarancin tsari a gidajensu, sai ka ɗauka, ka kira mutum a waya sai ka ji matarsa ta ɗauka. Wani fitinannen mutum ne gaskiya, wani sai ya nemi matarka, ke kuma da ke ɗaukan waya, wani abokinsa sai ya neme ki, wani ana ba da labari ya seta ya gane, in ya zo neman abokinsa baya samunsa lokacin matarsa take ɗaukan wayan, to sai ya seta daidai lokacin da matar za ta ɗauka. Daga neman abokin kawai sai kama hira da ita. Namijin wannan zamani ba da garanti. Iyayena mata ba aminci, kawai a bi doka a zauna lafiya, sese nesa. Namijin wannan zamani zai iya cin amanar abokinsa ya nemi matar abokinsa. namijin wannan zamani zai iya zina da matar abokinsa, matar makocinsa. Wani yayi tafiya, zai je karatu, zai je wani course na 'yan watanni, ya tara kudin cefanansa da kudin kulawa da gidansa da kudin makarantar 'ya'yansa da abincinsu, ya ba wa abokinsa amininsa, ya ce gashi dan Allah ka rinka zuwa kana yi musu cefane, idan sun buƙaci larurar asibiti ko wani abu ka kai su ka taimaka musu. Haka ya ɗauka ya ba su, ya ba shi. Wallahi mutumin nan daga kawo kayan cefanen nan sai ya dawo yana neman matan gida. Matar ba yanda ba ta yi da shi ba cewa mai gida ka ba mu kuɗinmu ba sai ka ba wani abokinka yana shiga mana gida ba. Ta ce a ƙofar gida ke tsayawa sai ya kawo mana ɗan cefanen, daga baya kawai sai ba da shigowa sai dai in ga ƙato a cikin gidana. Kuna lafiya ya gida ya yaran namu wai yaransu? Ta ce suna ɗaki, kawai sai ya afka ya shiga ɗaki. Ki ji ba? Daga shigowa abokin miji ya yaranmu suna ɗaki suna bacci, kawai sai ga shi ɗundum a cikin ɗaki. Ta ce kawai sai ya fara zama a falo na yana min hira, yana min magana ta wasa, sai na kasa gane me yake nufi. Sai na gane cewa fa ya samu rauni na imani, so yake yi ya neme ni. Ta ce ina matsawa yana matsowa. Ta ce malam a takaice dai har sai ta kai ga sai da ya zo ƙarara ya nemi sai ya yi lalata da ni a cikin gidan mijina, wannan abokin miji. Ta ce kuma ba zan iya gaya mai gidana ba saboda ya yarda da shi, ya aminta da shi. Akwai mijin da ya fi yarda da abokinsa sama da matarsa, wallahi ya fi amincewa da abokinsa sama da matarsa ta aure na sunna. Da haka ina kira ga iyayena mata, ku daina barin mazajenku suna shigo da abokanansu ba kai ba gindi suna shigo muku gida, don wata rana wallahi wani fasadi wani barna zai iya faruwa idan ba kiyaye ba. Kuskure ne, maguzanci ne, ba daidai ba ne. Idan mutum ya zo da abokinsa gidansa, to ya kamata matarsa ta zama cikin hijabi, ta lullube jiki kuma tana nesa. Amma wai yau birnin taka ne, birgiya ne, mutum ya je ya gayyato abokanansa, sai kuma ya je ya ɗauko matarsa ta zo ba hijabi ba lullube jiki, ta kawo abinci tana raba musu. Da ma ta rufe jikinta ne wannan ɗan dama-dama. Duk irin wannan al'adu ba su dace da mu ba. Ba su sace da addininmu ba, ya ku iyayena mata, ko kuma ƙanin miji. Wa ma adrakum ma ƙanin miji, ko ɗan gidan baffa, alhammu ƙanin mijinki yana shiga gidanki da hijabi ko babu hijabi, ko ɗan gidan baffanki, ɗan gidan ƙanin babanki, ɗan gidan yayan babanki yana shigo miki gida, shi ma haramun ne sai an saka hijabi an rufe jiki. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da alhamu ya shiga gida, ya ce alhamu shine ɗanin miji ko kuma ɗan gidan babba, ya ce almaut, ai wannan kamar mutuwa yake wajen ɓarna, kamar yadda in mutuwa ta shiga gida za ta yi ta'adi, to haka ƙanin miji ko ɗan gidan babba shi ma ya shiga zai ta'adi. Akwai wata mata da take gaya min cewa malam annabi ya yi gaskiya, sai ga wata ran ƙanin mijina ya shigo gidana ina amarya kawai ban farga ba, sai sa hannu ya riƙe min ƙuguna nan, ƙugunta haka kawai ya riƙe ya girgiza yana cewa kai amma yayana ya iya kiwo. Ta ce malam da na nemi taɓarya na yi kansa, ai sai a ƙofar gida muka rubaye. Na ce Allah miki albarka, irin waɗannan matsiyatan ai sai da taɓare za a rabu da su waye. To kin ga wannan ba daidai ba ne, da wanda suke zuwa suna kallo tare da ƙanin miji ko ɗan gidan babba. Namiji balagagge ya zo ya shiga miki gida, ya zauna ya miƙe ƙafa ya ɗaga ɗaya ya ɗora kan ɗaya, kina zirga-zirga ba hijabi a jikinki, wai yana kallo ko za a kawo mai abinci rana ya ci? A'a, ya fita daga waje a bashi, ba dai ya zo nan ya zauna, ko kuma ki bar masa falon. Amma ba ki zo kina zirga-zirga a gaban shi ba, yana da wannan. Mun samu kes ɗin da ƙanin miji ya yi wa matar yayansa ciki, ƙanin miji ya yi wa matar yayansa ciki, ya yi ta zina da matar yayansa, yayan ya yi tafiya ya yi ta zina da ita, wallahi sai da tauki ciki. Ta yanzu wannan ɗan me za a ce, ɗa ne ko jika ko ƙani ko me za a ce? bai da kyau. Da aka sakaci da mutane suke a gidajensu, su bar gidajensu kamar tasha, kowa yana shiga gida, wannan ba addini ba ne. Kuma haka za ku yi haƙuri, ku ta karɓan wannan karatun, a haka ɗin ba daɗi don ku gyara gidajenku. Duk matar da ta kuskura ta mutu ba ta tsarkake gidanta ba, ki sani wannan gidan da ke ciki sai Allah ya tambaye ki akan kulawa da wannan gidan. Ba a barin kowa da kowa ya shiga gida sai wanda shari'a ta amince masa, ta yaddar masa ya shiga. Bayan haka ya zo a tarihi cewa mata Annabi sallallahu alaihi wasallam suna magana da sahabbai, ba hana magana akai ba. Za ki iya magana da kowa, amma kai ya zama akwai fitina a ciki. Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin ya kawo babi da yake magana akan hukuncin mata su yi maza sallama, maza su yi mata sallama. Yace ya halatta inda amnin fitna, idan babu fitina, idan ba a jin tsoron samuwar wani abu na fitina, ya halatta mace ta yi wa namiji sallama, ko namiji ya yi wa mace sallama in ta zo wuce. Amma wallahi akwai matan da a ba ni sunan shi, fitina ne a gabansu. Daga zuwa ana yin sallaman ta musulunci sai ta zama ta shiga ta wuce gona da iri. Da haka idan zai iya jawo wata fitina, to kar ma a musallama, ba dole ba ne, saboda gudun fitina din. Yanzu wata mace da ta ga wani kullum yana wuce ana musallama, sai ta ce so na yake. Shi ma wani namijin da ya ga kullum mace tana gaishe sai ce wannan fa so na take, sai a fara ainihin wato kulle tsiya. Daga baya kuma fasadi ya biyo baya. Mata kuna da rauni, shi yasa aka ce ku daina ma magana da mazan. Yanzu wata mace daga ta samu dama tana magana da wani namiji, za ta iya zuwa ta zo mai da magana banza. Wani bawan Allah yana faɗa cewa wata mata ce ta bugo masa tana masa fatawa dangane da matsalar ta tsakaninta da mai gidanta, ba sa jituwa, yana ƙoƙarin ya zai ya sulhunta su. Sai ya ji matan nan tana ni fa bana son sa, ni ba zan zauna da shi ba, ce a ki tsoron Allah dai, kashi auren bai da daɗi. Yawwa, kashi auren bai da daɗi, ku daidai ku sulhunta, abinda yake miki na laifi ya gyara, ke ma ki gyara. Kawai matan nan daga fata daga ya bata dama suna tattaunawa, kawai sai gashi ta buga masa waya ta ce da Allah matanka nawa? shi fa malamin da take tambaya yace kamar ya me ya kawai wallahi tambaya ne, Allah baka hakuri. Ta saki kara kamar tambaya da Allah ƴaƴanka nawa? Duk lokacin da kaji mace tana tambayar namiji ƴaƴanka nawa, to so take ta aure shi. Wannan wani abu ne, haka kuke diyar ku kenan. Wannan wata alama ne, in dai mace ta fara tambayan mutum tana ƴaƴanka nawa, to kawai daman za ta fara shimfiɗa wani layi ne na soyayya da shi, ko kuma matanka nawa, ina ruwanki? Da haka ya kamata ku yi ƙoƙari ku kiyaye. Sai da mutumin nan ya sa ta a gaba ya buɗe mata wuta, ya ce to ki mai da hankalinki, ashe wannan ba fatara ta zo ba, shedani ya ce wannan. Nema take ta kashe auren, ta zo ta ce za ta aure shi, saboda gajeren tunani. Kina da gidan aurenki, amma kina sha'awar ki auri mijin wata, saboda rashin hankali, saboda rashin kishi. Kina aurenki kina sha'awar auren mijin wata. Wata mata ta kawo kukan cewa wata maƙociyarsu tana neman mata miji. Wannan magana ta bani mamaki, na ce mace tana neman miki miji ko kuma mijinki yana neman matar wani? Ta ce a'a, ita matar ce take neman mijina, kuma wallahi sai na ɗau mataki a kanta. Shi mijin da matar ta turo masa ɗan message ko wani abu, sai ya tura matar ce kin gani ko? Wai irin ya wanke kansa ɗin. Sai matar ta ce ka gaya min gaskiya, kakka min munafurci, in ka san kana son ta ne? Ya ce wallahi ba na son ta, matar wane ne fa, wallahi ba ruwana da ita. Sai message, sai saƙo, matan da kuke neman mazan mutane ku ji tsoron Allah, ku daina wannan dabi'a, ku daina wannan tarbiyya, ƴaƴan ku sai sun yi wannan abu. Yarki da kika haifa sai ta zo tana neman mijin wata, duk abin da kika yi sai an yi miki a gidanki. Da haka wannan hali na neman mazan mutane ba wai fa neman matan mutane ba, mallam, mata ne ke neman mazan mutane. Na je wa'azi wani guri a wani gari, bayan mun gama mun yi wa'azi ne akan wani topic, haka mun tattauna, sai wani mutum sai ya bugo mun yace, tab mallam na ji ka je unguwa kaza. Yace kash, yace ai mallam baka yi magana akan abin da ya kamata kai ba. Nace duk wa'azin nan da nayi. Yace ai da saura. Yace wannan unguwar, matan unguwar majority su neman maza suke. Waccar kana neman mijin waccar, waccar tana neman mijin, kawai soyayya ake tsakanin mijin wance da mijin wance. Wannan wace irin al'umma ce wannan? Yace kuma anguwar sananne ne ma, wane ya san shi yana neman matar wane, shi ma wane ya san cewa matarsa tana neman mijin wance. Bala'i malam, musiba ta yi yawa a ƙasar nan. Shi yasa malam muka kasa samun zaman lafiya, muka kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali, saboda babu amana. Yanzu akwai wasu garuruka, ni daga Najeriya nake, garuruka, akwai garurukan da sanannu ne, manyan garuruka ne, mutane suna cewa ai matan gari kaza, ai sai dai Allah ya sauke, duk wanda bai kula da matarsa ba a wannan garin, wallahi ya ji labarin matarsa tana soyayya da mijin wata. Masifar ta dawo ga yau, wai mata ne za su nemi, ba ni sunan shi, mata ne wai za su nemi maza, ba wai maza su nemi mata ba. Da haka ya kamata wallahi ku kiyaye, ku ji tsoron Allah. Kuma wannan abu ne sananne, mata suna neman maza, ana ta cewa maza suna rafin mata. Yanzu an juya, mata suna rafin maza, ba ɗaya ba ba biyu ba, mata suna neman maza a kasuwanni. Sai ki ga mace ta je kasuwa daga sayan kaya tana neman mai shago. Wani ɗalibi na yake gaya min, yace mallam ina sai da kayan mata haka. Yace mallam ni na san bala'in da nake gani. Nace me yake faruwa? Yace kuma wannan duk wanda yake sai da kayan mata a kasuwa ya sani, sai dai ba za su faɗa ba. Da telan mata, tela namiji mai yi wa mata ɗinki, ya san bala'in da yake gani. Da mai sai da ƴan kunne, da mai sai da sarƙa, da mai sai da gazal da awarwaro, da mai sai da jambaki da koda da turaren mata, da mai sai da atamfofi, da mai sai da lesi, da mai sai da ɗankwali da takalman mata, da mai sai da kaza kaza na mata, duka waɗannan mutane masu irin wannan sana'ar sun san irin bala'in da suke gani a kasuwanninsu, yanda suke haɗuwa da matan banza suna neman su. Shi yasa ta kai ga yau, yanzu mutum zai bar matarsa je kasuwa sai yayi addu'a, sai yayi taka tsantsan. Wani fa matarsa ya kama fa a wajen mai sai da yalon bello. Malam me anan Lome, me kuke cewa yalon bello? Ko baka ma san shi ba? Soja me yalon bello? Kai ma ka manta? Irin gauta fari din nan. Gauta amma fari mai ɗan daɗin, ba mai ɗaci ba, mai ɗan tsinin nan. To shi gom? Babu a nan garin? Ina mallam? Me ake cewa yalon bello a nan garin? Ba sa ci a nan, babu? Lalle Togo akwai saura. Ashe ba kwa cin daɗi, ba yalon bello a nan garin? Aha, ba shi za na ga kullum ba kwa dariya da yawa. To ina mai sai da gauta? Irin mai sai da gauta a wheelbarrow ɗin nan. To wani ya kama matarsa suna hirar soyayya a kasuwa, ta je kasuwa irin masu yin kayan miyan nan, suna hirar soyayya da mai sai da yalon bello. Abokin sai ce, kai ka ga wance fa matarka? Yace a ba ita bace, ai asibiti ta tafi. Yace wallahi ita ce. Yace wance? Yace ita ce. Muyi parking, suka yi parking na mota. Yana dubawa, wallahi sai ga matarsa. Matarsa, ashe mata akwai masu yaudaran maza, ta je shago tana hira da mai shago, ta je gurin mai nama tana hira da mai nama, hirar soyayya ta je gurin mai sayar da dan kwali tana hira da shi, ta je asibiti wajen likita tana masa dariya tana bude jikinta tana kaza tana kaza, ta je wurin mai sayar da kaza tana kaza. Wallahi ku ji tsoron Allah ya ku iyaye na mata. Da ya je gurin mai sayar da wannan gautan sai ce, malam me ya hada ka da wannan baiwa Allah? Sai ce, malam ya za ka yi mu magana banza budurwa ta ce fa? Sai ce, a budurwa ka yayi haka zai buge shi. Yace dan abu kazan ka matata ce. Yace zo da mata aure ce. Yace to yau mun kai shekara biyu zuwa uku kullun nan take zuwa mu gama hiran ba ta yalan bella magana ma aure muke da ita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Lokacin da wani dan uwa ya zo yake ga mu wannan, wallahi kamar na ce ban yadda ba. Yace wallahi malam wannan abun yana faruwa, matar aure ta rikice ta canja kama, ta ajiye jaririnta, ta ajiye yaronta, ta yi shiga irin na yara ƴan mata, ta saka gazal da jambaki da hoda, ta saka turare, ta gyaran gashi, ta shiga kasuwa ko ta shiga wani guri, ta mayar da kanta kamar ba mata aure ba. Wannan ɗalibin nawa yake ga mai ce, yace wallahi malam akwai matar da ta zo sayayya shagona dare ya mata, ta ce Alhaji ka kama mana hotel mana. Yace a'a ki ganni da kyau da gemu na, ni ba dan iska ba ne. Ta ce yo meye iskancin a ciki dan ka kama mana hotel? Yace dan ubanki ni dai ba dan iska ba ne ba. Ya zage ta ya zage iyayenta. Na ce ai ka mata ma da sauki, da ne ma kamata ya yi ka je ka nemi lambar mai gidanta ka buga masa waya. Irin matan nan da suke fita za a je siyo a tamfa, za a je a siyo zani, za a je a siyo takalma, za a je ana kasuwanci. Ashe ana kasuwanci kuma ana kasuwanci da jiki, ana kasuwanci, ana kasuwanci da mutunci. Da haka ku ji tsoron Allah, ku gyara abin da kuke yi. Yaudara ce, wani ya zo ya kama matarsa wallahi da daddare ya ce mun karfe uku na dare. Ya ce malam na duba na duba na ga ban ga iyalina ba. Ya ce can sai na ji ana waya, ana dariya, ana kikas-kikas. Ya ce na lallaba na lallaba, sai ga shi ashe ta je falo ta yi wanka ta sa kayan bacci suna bidiyo kwal da saurayinta. Ya ce a ɗakin shi, malam in mace ta raina ka ba abin da ba za ta ma ba. Suna da rainin hankali da rainin wayo, musamman in mutum bai tsaya ya riƙe gidan shi ba. Ya ce kawai sai ga shi ya ga tana dariya, tana buɗe baki. Ashe saurayinta ne. Wannan fa ya faru ne ba wai 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 ba ne. Aure ne zai mutu aka zo a sulhunta, ya za a gyara wannan al'amari? Na ce wannan ya kamata a bata hutun wata takwas da rabi da je gida tukunna ta zauna kafin ta dawo. Ƙwarai da gaske ta ci ɗumame a gidan babanta tukunna, a zubar da ita, a manta da ita tukunna. In ta yi hankali a dawo da ita. Yaya za ki zo da mijinki kina bugawa wani waya kuna hira da shi, kuma a cikin dare, kuma a cikin gidan shi? To ina ga wanda yayi tafiya ya bar matar shi? Idan baka da amana matarka ta ne ta shigo maka da mata, ta shigo maka da maza gida. Wannan din yana cikin al-khiyana az-zawjiyya, yaudara da cin amana na matan aure da suke yi wa mazajensu a cikin gidajen auren su. Bari mu dakata nan, na san wata kila ba za a rasa ƴan tambayoyi ba. Abinda na faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda ne kuskure ko tuntuɓan harshe, ina fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Ku yi haƙuri dangane da nasihar da aka yi muku, ku ƙoƙari ku gyara da wanda suke tare da mu don suke ganin mu a nesa. Al'amura sun lalace, gidaje suna ta cin mutane. Fatanmu Allah ya bada ikon gyarawa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.